الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Sha'ban shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 5 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 29 a bangaren lissafi suratul ankabut kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata. Ba ya halatta ba, menene hukuncin fadar balawa wa nahnu ala zalika minash shahidi a ƙarshen suratul tin? Akwai hadisi sai dai bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko wannan hadisi hadisi ne bayyifi wanda ya zo game da fadar wannan kalima a ƙarshen suratul tin, kwata-kwata bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka baya dacewa a fada. Asihir, idan aka ce asihir wato shi ne dabu, idan aka ce alkahana bokanci kenan, suna gamuwa suna rabuwa. Shi bokanci nau'i ne daga cikin nau'ika na sihiri. An gane ko? Don haka boka ake kiran shi kahin, shi kuma ɗan dabu ake kiran shi sahir. Don haka bokanci nau'i ne daga cikin nau'ika na dabu, domin akwai bincike na al'amarin gaibu, shi kuma bincika al'amarin gaibu wannan nau'i ne na sihiri. Na'am. To shi limanci ba wani abu bane ba wanda za a ce mutum ya kware ko bai kware ba, cancanta ne. Kenan cancantar limanci ba shine kwarewa a wajen karatun Alkur'ani a farko, sannan abu na biyu sanin hukunce-hukuncen ibada. Ko da mutum bai taɓa yin liman ba, saboda limancin kamawa ne yake. An gane ko? Ba kamar darraba mutane a ce so ake mutum ya saba shiga gaba a ba shi ba ne ba. Don haka dai wannan dai ba salo ba ne ba dai na magabata. Lallai in kamar ayyuka sun ma mutane yawa, babu wanda zai iya razunta a matsayin shi na liman sallah lokaci biyar, to ba laifi ana iya karkasawa. Kaiwa ne tunda kana da dama lokaci kaza, kenan azhar da la'asar sai ka kula da ita, wannan kuma kenan magariba da isha, wannan kuma sallar asuba, wannan ba laifi bane. Akan iya yin sama da limani nawa a masallaci guda, amma ya zamanto limami ratibi, ya zamanto limami, sannan sauran duka sai a dauke su a matsayin na'ibai suke. Amma ta hanyar cewa a jarraba su ta wannan hanya, wannan kwata-kwata baya daga cikin karantarwar magabata. Kenan hanyar yanda ake horar da limaman shine su karanci Alkur'ani, su iya karanta shi kuma su fahimci hukunce-hukuncen ibada. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura ta 29 a bangaren lissafi suratul ankabut, mun tsaya ƙarshen aya ta 35, wanda aya ta 35 cikon bayani ne akan kissa wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana, wato ta annabi Lut alaihi salam, wato game da jama'arsa, wanda annabi Lut alaihi salam Ubangiji ta'ala ya aika shi zuwa jama'arsa, wanda jama'arsa fa suna daga cikin waɗanda suke ɗan ta'adda a ban ƙasa, domin sun kirkira wani aiki na saƙo wanda babu wata jama'a da ta gabace su akan wannan aiki, ma'ana babu wani daidai da mutum ɗaya wanda ya rigaye su akan farar da wannan aiki. Wannan aiki nasu kuma ya kai matuƙa a wajen muni, shine namiji ya je ma ɗan uwansa namiji ta hanyar saduwa, bayan babban laifi wanda suke kai shine haɗa bautar Allah da wani. Shine annabi Lut alaihi salam farko, kamar yanda sunna ce ta manzannin Allah, farkon abinda suke kiran jama'a su shine kadaita Allah a cikin ibada. Bayan haka ya ja hankalinsu, ya nuna musu girman wannan laifi da suke aikatawa, wato shine namiji ya je ma dan uwansa namiji, ya nuna musu cewa ga abinda ya dace, domin Ubangiji ta'ala ya halicci ƴaƴa mata saboda ku, wannan shine yafi dacewa da ku. A lokacin nan ya musu kashidi da barazana cewa in har musu gaskata shi a matsayin manzo, suka karbi sakon da ya zo musu da shi, to su tabbata cewa nan ba a nesa ba, azabar Allah na nan tafi. Ya musu kashidi, ya musu barazana, in har ba su gaskata shi a matsayin manzo, suka karbi saƙon da ya zo da shi, to azabar Allah na nan tafi. Wace amsa suka bashi? Iya amsar da suka bashi shine Ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu utina bi azabillahi in kunta minas sadiqin. Suka ce masa, ya Lut, in har kana daga cikin masu gaskiya cewa wai kai manzo ne wanda Allah ya aiko zuwa gare mu, cewa wai in har ba mu gaskata ka ba, azabar Allah na nan tafi. Suka ce, to a yanzu ma a shirye muke, zo mana da azabar in har da gaske ne. Wannan yana nuna mana irin yanda suka kai matuƙa, suka kai gaya a wajen kafirci, wai in har da gaske ne, to a yanzu ma azabar Allah ta zo. Tare da cewa komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ƙayyade masa lokaci, Ubangiji ta'ala kuma ba a tursasa shi. An gane ku? A lokacin nan annabi Lut alaihi salam yayi addu'a, yake cewa rabbin surni alal qaumil fasiqi mu alal qaumil mufsidi, yace ya Ubangiji na, ka taimaka mun, ka agaza mun akan waɗannan jama'a mabannata, ya Allah taimakonka da agajinka nake nema, kai ka san yanda za ka yi da su. To a lokacin nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'ar bawansa annabi Lut alaihi salam. Ubangiji ta'ala sai ya aika manzanni na musamman daga cikin mala'ikunsa domin hallakar da wannan alƙarya. Waɗannan mala'iku kafin su isa birnin annabi Ludu alaihi salam sai suka yada zango wato gidan annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda Ubangiji ta'ala ya aika su da sunan cewa su biya su bashi albishir na abin da yake buri a rayuwarsa shine samun da waɗannan mala'iku lokacin da suka sauka gidan annabi Ibrahim alaihi salam farko suka yi masa sallama annabi Ibrahim alaihi salam ya karbi sallama ya tarbi bakinsa ya zaunar da su ya tashi ba tare da sun san tashin shi ya je ya shiga garkensa ya fito da dan maraki wanda yake kosasshe ne mai annabi Ibrahim ya je ya gasa wannan maraki ya bangare shi ya kawo ya ashe musu garar baki sunna ce ta annabi mu Ibrahim wannan ta kakanmu annabi ko mu ce babanmu annabi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya sunnanta mana garar baki yanda ake karrama bako don haka malamai a wannan kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam sai da suka fitar da ladabi daga cikin ladabba na karrama bako sama da ladabi goma sha wani abu to annabi Ibrahim alaihi salam ya kawo gashashen maraki ya aje musu kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana faja'a bi ijlin hanif to annabi Ibrahim alaihi salam abin sai ya daure masa kai wannan nama da ya kawo ya aje musu gashashe ba sa ci falan mara a aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum fa aujasa fi nafsihi khifa lokacin da ya ga hannuwansu ba ta saduwa zuwa wannan nama ba sa ɗauka suna ci sai ya saka tsoro a zuciyarsa sai suka ce masa la tahaf kar ka ji tsoro inna ursilna ila qaumin lut ka san da cewa mu an turo mu ne zuwa mutanen annabi Lut domin hallakar da su to a lokacin nan matar Ibrahim alaihi salam tana tsaye fa dhahikat sai ta yi murmushi game da wannan albishir da suka ba shi na cewa zai samu ɗa mai suna Ishaq bayansa kuma zai ga wato ɗan jikanshi shine Yaqubu alaihi salam shine Ubangiji ta'ala ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi Ishaq wannan wara'i Ishaq Yaqub muka ba ta albishir game da samun ɗa shine Ishaq kuma bayan ɗanta Ishaq za ta ga shikanta Yaqub shine malaman tafsir suke faɗa a lokacin nan annabi Ibrahim alaihi salam yana ɗan shekara 120 matar tana ɗan shekara 90 sai take mamaki take cewa ya wailata kai cauna a alilu tace yanzu aihuwa zan yi wa ana ajuzun alhali ina dattijuwa wa hadha ba ali shaykha tace ga miji na shi ma ya zama dattijo tace inna hadha da shay'un ajib lalle wannan al'amari na samun da daga tsakanin dattawa guda biyu ya kai matuka a wajen mamaki idan aka ce ajib abinda ya kai gaya ya kai matuka a wajen mamaki a lokacin nan mala'ikun suka bata amsa suka ce ata'ajabina min amrillah shin yanzu mamaki kike game da al'amarin Ubangiji subhanahu wata'ala mamaki kike lamarin Ubangiji ta'ala ya wuce mamaki domin mai iko ne akan kowa da komai babu abin da ke gagararsa kuma duk abin da Allah ya nufata to zai kasance daidai da nihin Ubangiji subhanahu wata'ala innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun don haka suka ce ata'ajabina min amrillah shin yanzu mamaki kike game da al'amarin Ubangijinki a lokacin nan suka mata addu'a suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt jin kan Allah da albarkatunsa ya tabbata akan ku ku iyalin gidan Ibrahim innahu hamidu majid lalle Ubangiji ta'ala abin yabo ne mala'ikun da suke cikin sammai bakwai da halittun da suke cikin kasai bakwai gaba ɗaya su suna yabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura majidun kuma wato mai girma ne ko kuma kace majidun abin girmamawa ne shine a lokacin nan sai suka fada ma annabi Ibrahim alaihi salam bayan sun bashi wannan albishir cewa ga tafiyar da take tafi da su za su tafi ne zuwa ga alƙarya ta mutanen annabi Lut domin halakar da su kuma sababin inna ahada hakanu zalimi domin ma'abuta alƙarya ta annabi Lut wato sun kasance masu zaluntar kawunansu aya kuma ta gabata babu wata alƙarya daga cikin alƙaryu da Ubangiji ta'ala ya taba halakarwa face wannan alƙarya wato ta zalunci kanta ne kamar yadda yace wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun ba mu zamanto ba masu halakar da alƙaryu face sai su ma'abuta alƙaryun suna masu zaluntar kawunansu wannan yana nuna mana tsantsar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda kaga Allah ya damke shi da azaba to ya cancanci wannan azabar domin Allah ya haramta ma kansa zalunci a lokacin nan annabi Ibrahim alaihi salam saboda tsabar tausayi da Allah ya kimsa a cikin zukatan annabawansa Ibrahim alaihi salam sai yake cewa inna fi haluka to ai a cikin alƙaryar da kuke nihin halakarwa ai akwai annabi Lut to yaya za a yi a halakar da alƙarya kuma alhali akwai mumini a cikinta suka ce na hannu a adamu bi man fiha mu mun fi ka sanin wanda ke cikin alƙaryar mun san da cewa annabi Lut yana cikin alƙaryar Ubangijinmu ya sanar da mu lanunajiyannahu lalle ne za mu tsiratar da shi wa ahlahu da mabiyansa kenan waɗanda suka kaskata shi illa mar'atahu sai dai matarsa kanat minar gabirai ita ta kasance daga cikin masu wanzuwa a cikin azaba domin aikinta da aikin shi sun yi hannun riga an gane ko matar shi ce to amma aikinta ba irin aiki bane na annabi Lut alaihi salam saboda ita ta kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul tahrim to a lokacin nan suka wuce suka isa gidan annabi Lut alaihi salam suna isa wajen annabi Lut alaihi salam annabi Lut sai ya samu damuwa rai shi ya baci amma ba komai ba yasa ran shi ya baci ba kamar irin dabi'ar wasu daga cikinmu da al'adar su ta kin bako a'a shi saboda ya san yanda yanayin jama'ar sa suke yanda suka shahara akan aiki na alfasha yanda kuma idan bako ya zo ba zai kai labari ba wanda hanya ma suke datsewa duk wanda zai wuce matafiyi sai sun kama shi da karfin tsiya sun yi alfasha da shi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana a baya yana cewa a innakum lata'atuna rijala wa taqfauna sabila wa ta'atuna fi nadikumul munkar to wannan al'amari shine ya bakanta ma annabi Lut yayi baki baki na samari waɗanda suke matasa kyawawa kenan su kuma iya cigiyar su daman iya abinda suke bukata su samu matasa waɗanda suke kyawawa domin su yi alfasha da su to annabi Lut alaihi salam ran shi ya baci ya kunda ta zuciya ya shiga cikin damuwa a lokacin nan ku labari sai ya watsu a cikin gari cewa ai a gidan Lut alaihi salam an yi wasu bakin samari matasa kyawawa jama'a suka zo suka yi ca a kofar gidan annabi Lut alaihi salam su suke da karfin tsiya sai sun kutsa annabi Lut alaihi salam yake lallashin su yake cewa fattakullaha wala tukuzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yace ku ji tsoron Allah kar ku kunyatar da ni game da baki na ma yace a cikin ku yanzu babu mutum shiryayye mai hankali wanda zai nuna ma jama'a haka bai dace ba a lokacin nan annabi Lut yake ce musu haula ibanati kunna ataharu laku an gane ku yace ga waɗannan ƴaƴa mata ne nawa su suka fi tsarki gare ku ku zo na aura muku yace fattakullaha wala tukuzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid sai suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid suka ce ka fa sani fa kai ludu mu ba mu da wata bukata game da ƴaƴan kamata kuma kai ka san mi muke so mi muke ne annabi ludu sai ce law annali bi kum quwwatan aw awi ila rukunin shadid inda a ce wato ina da wani karfi wanda zan iya ije ku ko ina da wata madogara wanda take mai karfi wanda zan iya taro jiki to da na taro jiki domin na kare baki na a lokacin nan mala'ikun Allah da suka ga annabi Ludu yana shan fama da jama'ar sa sai suka ce masa ya Ludu inna rusulu rabbik ya kai Ludu ka sanna cewa mu jakadu ne na ubangijinka taka nas ya aiko mu ba mutane bane mu mala'iku ne lan yasilu ilayk ba yanda za a yi jama'ar ka su iya saduwa gare ka da wata mugunta kar ka samu damuwa to shine suka ce inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk wato dan haka ba za su sadu zuwa gare ka da wani nau'i na mugunta suka ce masa fasri bi ahlika bi kitin min al-layl dan haka ka tattare yana ka iyalanka ka bi yanki na dare maza ku fita daga cikin wannan alƙarya a can cikin suratul hijr ubangiji ta'ala ya ce wala yantafiti minkum ahad kar wanda ya waiwaya daga cikin an gane ko maganar waiwaye ba ta ku bace ba ku sa gaban ku ku doshi inda aka ce ku je ubangiji ta'ala ya ce wa mu haisu umaru ku shude ku je in ya inda aka umarce ku cewa ku je Annabi Ludu alaihi salam da dare ya tattara yanashi mabiyansa muminai da iyalin gidansa waɗanda suka yi imani da shi suka fita suka bar wannan alƙarya to a lokacin nan Ubangiji subhanahu wata'ala kuma al'amarinsa ya zo shine saukar azaba kamar yanda yace falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alaiha hijaratan min sijilin mangud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ubangiji ta'ala ya sanya mala'ikun suka giggifa alƙaryar gaba ɗayanta suka mata juyin waina saman alƙaryar ya koma ƙasa ƙasan ya koma sama shine a Hausa ake cewa juyin waina kamar yanda yace lokacin da lamarin ya zo shine saukar azaba ja'alna 'aliyaha sai muka sanya burbushin alƙaryar safilaha ya koma shine kasa ngani kasan kuma ya zamanto shine sama wa amdarna alaiha hijaratan min sijilin mangu muka musu ruwan duwatsu wanda yake na laka ta wutar jahannama wanda yake kuma mai bibiyar juna musawwamatan inda rabbik wanda yake abun alamtawa a wajen ubangijinka ma'ana malamai suka ce kowane dutsen wato akwai sunan wanda za a shefa a jikin shi shine alamtawar Ubangiji ta'ala ya masa sai ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kamar yanda bayani ya gabata shine anan Ubangiji ta'ala ya ce mana walaqad tarakana minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilu tabbas wato mun bar wata alama a bayyane minha game da alƙarya ta mutanen annabi malamai suka ce gaya Allah ya halakar da su kuma ga gine-ginen an gane ku kamar yanda kuma su mutanen makka hanyar su ce ta zuwa sham idan za su sham sukan wuce ta wannan alƙarya shine yace wa laqad tarakana minha ayatan bayy kamar yanda yace wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa billayl afala ta'qilu shine yace wa laqad tarakana minha tabbas mun bar ayatan wato aya bayyinatan wadda take a bayyane minha game da alƙaryun annabi Ludu li qaumin yaqilun wato ga mutanen da suke hankalta ma'ana su gane yanda Allah yayi da su domin su ma suke yayin kansu shine malamai suka ce kenan gurabun gidajen gaya Ubangiji ta'ala ya halakar da su wasu malamai suka ce ayatan bayyinatan wato shine nau'i daga cikin duwatsun da Allah ya jehe su da shi Ubangiji ta'ala ya wanzar da waɗannan duwatsu har sai da farkon wannan al'umma suka iske abin suka gani ido da ido shine za mu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaraka wa ta'ala wa ila madyana akhahum shu'ayba fa qala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وتوجه تعالى نبأ وإلى مدين أخاهم شعيبا وتموني مك أي كما متنا مدينا دم أونس النبي شعيب dan uwan su ne na danganta amma ba na addini ba yan uwantaka ta addini ita ce yan uwantaka ta hakika yan uwantaka ta danganta ba ta da amfani sai in ta hadu da yan uwantaka ta addini dan haka ita yan uwantaka ta addini ko an wayi gari kiyama ba ta yankewa amma duk wata yan uwantaka bakin ta rayuwar duniya in dai ta danganta ce shine anan ubangiji ta'ala yace wa ila madiyana akhahum shu'aiba mu ne muka aika ma mutanen madiyana dan uwan su annabi shu'aib wanda sunna ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kowace jama'a ko mu ce kowace al'umma ubangiji ta'ala yakan tura mata munzo wato daga cikin su ubangiji ta'ala yakan zabu wani ya aika shi a matsayin munzo domin su fahimci sakon da yazo da shi a lokacin nan annabi shu'aib farkon abin da yace da su shine yace ya qawmi ibudullaha yace ya ku jama'a ta ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada warjul yawmal akhira wato ku ji tsoron yini na karshe shine yinin alkiyama bayani ya gabata lafazin ar-raja yana daga cikin zawatul abudad wato kalimomi waɗanda suke masu fuska biyu domin lafazin ar-raja yana ɗaukan ma'anar tsoro kuma yana ɗaukan ma'anar kwaɗayi kamar yadda ya gabata faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda ya zamanto na ƙaunar haɗuwa da ubangijinsa aljanna ta zamanto makomarsa to ya aikata aiki na kwarai kuma kada ya hada bautar Allah da wani ko kuma faman kana yarju liqa'a rabbihi duk wanda ya kasance wato yana tsoron haduwa da ubangijinsa kada wuta ta zamanto makomarsa to ya aikata aiki na gari kuma kada ya hada bautar Allah da wani domin wannan shine garkuwa tsakanin bawa da azabar Allah a ranar kiyama shi ne anan ubangiji ta'ala yace fa qala ya qawmi ibudullaha annabu ludu alai annabu shu'aib alaihi salam yace ya ku jama'ata ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada kar ku sanya masa kishiya warjul yawmal akhira wato ku kaunaci yini na karshe ko kuma warjul yawmal akhira wato ku ji tsoron yini na karshe shine yinin alkiyama kenan ta wace hanya bawa zai kaunaci yini na karshe domin karshen shi ya zamanto kyakkyawa shine ta hanyar kadaita Allah a cikin ibada domin mutuwa akan tauhidi shine sababin cin nasara a gobe kiyama mutuwa akan shirka da kafirci shine sababin tabewa a gobe kiyama ko kuma ce sababin tabewa duniya da lahira shine yace warjul yawmal akhira ma'ana ku kaunaci yini na karshe ma'ana ku yi fatan aljanna ta zamanto makomar ko kuma warjul yawmal akhira ku ji tsoron yini na karshe shine yinin alkiyama kada wuta ta zamanto makomar wala ta'thaw fil ardi mufsidin yace kar ku tafi a ban kasa kuna masu yada barna domin ubangiji ta'ala baya kaunar mabarnata kamar yadda ya gabata والله لا يحب الفساد وكما ان الله لا يصلح عمل المفسدين وكما والله لا يحب المفسدين شينه يچه ولا تعثوا كركو تفي في الارض ابان قسا مفسدين كنا ما سيا دبرنا يمن ubangiji ta'ala baya san barna iya abinda ubangiji ta'ala yake so game da bayansa wato shine kawo gyara aban kasa gyara ku aban kasa yana dai hanya ta farko shine kadaita Allah a cikin ibada da bin dokokin sa ta hanyar nan kasa take gyaruwa fakarrabuhu shine ubangiji ta'ala ce yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a kissar su mutanen annabi shu'aib ubangiji ta'ala yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wato kar ku yada barna aban kasa bayan ingantawa da ubangiji ta'ala ya mata shine anan yace wala ta'fau kar ku tafi fil ardi aban kasa mufsidina wato halin kuna mabarnata bayan hada bautar Allah da wani babban laifi daga cikin laifuka na mutanen annabi shu'aib wato shine tauye zakka an gane ko tauye zakka ko suke ne in za su auna ma jama'a au wanda yake na zakka ko na suke ne wato babban laifin su shine kenan tauye zakka in za su ma mutane awo awo wanda yake na zakka ko na sikili sai su tauye idan ko su za su auna ma kansu ne za su auna to sai su tsaya su cika zakka kamar yanda ubangiji ta'ala ke musu kashiri da barazana a cikin sura ta musamman suratul tatfi ko kuma kace suratul muqaffifi ubangiji ta'ala ke cewa wailul lil muqaffifi wato tsananin azaba a ranar kiyama ya tabbata ga masu baka ce zakka ko suke ne sai ya ce allazina izaktalu alan nasi sune waɗanda idan za su auni kayan jama'a yastawfun wato sukan cika zakka wa idza kaluhum in ko sune za su auna ma jama'a aw na zakka aw wazanuhum ko za su auna musu aw na suke ne yuksirun ubangiji ta'ala yace sai su tauye zakka to iya abinda su mutanen annabi shu'aib suka shahara da shi bayan hada bautar Allah da wani don haka ya gabata tun a cikin suratul hud yake cewa wala tanqusul mikyala wal mizan haka a cikin wato suratul a'raf haka kuma a cikin suratul shu'ara yake cewa awqul kayla wala takunu minal muksirin ku cika ma jama'a zakka in za ku yi musu awo kar ku zamanto daga cikin masu tauye ma jama'a hakkinsu to shine annabi shu'aib alaihi salam ya ja hankalinsu ya gargade su game da wannan laifi da suke cewa su daina in har ba su daina ba to azabar Allah na nan tafi ubangiji ta'ala ya ce fakarrabuhu sai suka karyatar da shi game da sakon da ya zo da shi ubangiji ta'ala ya ce fa akhazathumur rajfatu wato girgizar kasa sai ta damke su fa asbahu fi darihim jasimin wato sai suka zamanto suna gurbani suna matacci a cikin gidan da jinsu nau'in azaba kala biyu ubangiji ta'ala ya damke su farko ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya kururuwa sannan kuma ya sanya kasa ta yi girgiza an gane ku a wata a can kamar yanda ya gabata kuma na daga cikin nau'ikan azaba da ubangiji ta'ala ya damke su wato shine ubangiji ta'ala ya musu ya damke su da yini wanda yake na girgije wanda girgije ne wanda azabar Allah subhanahu wa ta'ala ce a narke a cikin shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa fa akazatukum azabu yawmin dhulla innahu kana azaba yawmin adhim azaba ta yini na girgije ubangiji subhanahu wa ta'ala ya damke su da ita bayan kuma ya sanya kasa ta yi girgiza shine ubangiji ta'ala ya ce fa akhazathum rajfa wato girgizar kasa sai ta damke su fa asbahu sai suka zamanto jasmina suna gurbani akan gwiwoyinsu matacci fi darihim a cikin gidan da jinsu kenan su ma ba su kai labari ba amma kafin Allah ya hallakar da su sai da ya fitar da bawan shi annabi shu'aib da waɗanda suka yi imani da shi kamar yanda yace falamma jaa amruna najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai yace wa adam wa samuda ubangiji ta'ala yace adawa mutanen annabi hudu wato mu ne muka hallakar da su yayin da suka karyatar da annabi hudu alaihi salam shi ma ya kira Yusuf zuwa kadaita Allah a cikin ibada suka karyatar da shi ya nuna musu cewa shi fa manzo ne wanda yake amintacce kuma mai gargadi gare su suka karyatar da annabi wannan annabi Hud alaihi salam har ma suka ringa masa kashiri da barazana ya Hud ma ji ita na bi bayyana وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن راك إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء suka ranga masa kashiri da barazana suka ce wai ba komai muke ji maka tsoro kar aje daga cikin allolin mu wani ya fusata wato ya bujiro maka da wata mugunta ya haukata ka ko ya halaka ka kai gaba daya annabulud ya ce musu ku tabbata cewa ina tabbatar ma ubangiji na kuma ina tabbatar muku ba ni ba duk wani abu da kuke bauta masa koma bayan ubangiji na ni na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku domin babu wani abu wanda ke tafiya a ban kasa face kokuwar kansa a hannun ubangiji ta'ala take shi yake tuka kowa da komai ubangiji na ku yana kan tafarki wanda yake madaidaici to a lokacin nan annabi Hud alaihi salam wannan annabi Hud alaihi salam wato ubangiji ta'ala ya tsiratar da shi ya sanya shi ma da shi da waɗanda suka yi imani da shi suka fita daga wannan alkarya ubangiji ta'ala ya damke su da wata azaba mai tsanani domin su suna takama suna nuna cewa su majiya karfi ne a duk doran kasa ba wanda ya kai su karfi su adawa mutanen annabi domin yana daga cikin abin da Allah ya albarkace su da shi shine karfi ya gabata a cikin suratul shu'ara dan tsabar karfi sukan fito dokar daji duwatsu suke rarikewa su mai da duwatsu kawai dakuna haka nan kuma ba dan ana da bukatar dakunan ba dutse za a rarike shi a mai da shi daki suna da ci gaba a wajen gine-gine da sauran abubuwa na rayuwa to da suka ga cewa su sun wadatu da kansu shine suka ringa bugun gaba suna cewa man ashaddu minna quwwa kamar yadda zamu iske a cikin suratul fusilat wai wane ne yafi mu tsananin karfi wai yafi mu karfi duk wanda yake da jin karfi yazo a kara ubangiji ta'ala yace awalam yaro annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su san da cewa ubangijin da ya halicce su yafi su tsananin karfi kaga dalili a hankalce kenan dalili a hankalce yanzu misali ka dauki katirfila wai kirata bature ya kirata amma cikin yan mintuna yana iya narkar da ita idan ya narkar da ita yana karfin ta gaba dai babu shi to Allah da ya halicce su shin ba su san da cewa shine yafi su karfi to shine anan ubangiji ta'ala yace wa kanu bi ayati na yajhadu kadai sun kasance ne suna musu wato game da ayoyin mu to dan haka ubangiji ta'ala sai ya dalke su da iska ubangiji ta'ala ya aika musu wannan iska sai ya zamanto tana cirar mutum sai ta wulwula shi a cikin sararin samaniya sannan sai ta jefo shi idan ta jefo shi ban kasa sai ta cire kanta raba kan da gangan jikin shine ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul qamar inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'un nas ka'annahum ajazu nakhlin munqair to shine ubangiji ta'ala yace wa adan yace adawa mutanen annabi hudi mu ne muka halakar da su wa samuda da samudawa mutanen annabi salih ubangiji ta'ala yace su ma mu ne muka halakar da su yayin da suka karbi sakon da manzannin Allah suka zo musu da shi shi ma annabi salih alaihi salam kissar shi ta gabata wato suka karyatar da shi yace tamatta ufi dari kun salata ayyam ku je dadi a cikin gidaddajin ku tsawon kwana uku iya rayuwar da za ku yi a gaba kwana uku ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya turo masa wahayi zalika wa'adun ghayru makdhub wannan zawar azaba alkawali ne wanda yake ba na ƙarya ba alkawali ne wanda yake na tabbas ku dai ku je ku zura ido tsawon kwana uku ku ga abin da zai biyo baya kwana uku ku yana cika azabar Allah ta sauka da wace azaba Allah ya damke su shine wato tsawa ta mala'ika yayin kururuwa gaba ɗayan su suka wayi gari suna gurbana akan guwoyin su suna matacci adari ne shi ne yace waqatta bayyana lakum min masakinihim ubangiji ta'ala yace tabbas wato ya bayyana gare ku min masakinihim game da gidajen su ma'ana ai kun ga gidajen adawa kun ga gidajen samudawa yanda Allah ya yi da su wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytani ya kawata musu miyagun ayyukan su fasaddahum sai ya tsare su ya hana su anasabili game da tafarki bin tafarki madaidaici wa kanu mustabsirin a iya ganin su cewa wai su masu wayewa ne su akan daidai suke alhali su ko akan bada suke ya dan haihuwa da ruku
ana yi
to nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya gamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك